Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo assalamu alaikum da fata an wuni lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 29 ga watan Agustan shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanan labarai.
Shugaban hukumar makamashin nukiliya na Majalisar Dinkin Duniya ya ce hukumar ta tura wata tawaga da ke kan hanyar zuwa cibiyar lantarkin nukiliya da ke Zaporizhia a Ukraine. Hukumar kula da sararin samaniya ta Amurka ta NASA ta ce ta shirya tura wani jirgin saman zuwa sararin samaniya mafi karfi da aka taba gani tare da wani sabon kumbo a yau Litinin don wani gwaji da za ta yi amfani da shi don sake tura mutane duniyar wata. Mace-macen da aka samu sanadiyar ambaliyar ruwa a Pakistan ya haura 1,000 tun daga tsakiyar watan Yuni a cewar jami'ai a jiya Lahadi.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa wata kotun tarayya Abuja ta yi fatali da bukatar gwamnati ta mika DCP Abba Kyari ga Amurka domin fuskantar shari'a.
Ba su mika mai hujjoji da su ya zamanto ya gamsu a cewa roƙon da suke na attasakeya Abba Kyari zuwa Amurka ya yi daidai bisa ga doka. Dalilin da ya sa ya ki roƙon ya ce akwai ka'idoji da ya kamata.
Za kuma ji bayanai da madugun jam'iyyar NNPP Sanata Rabiu Musa Kwankwaso ya yi akan yadda gwamnatinsa za ta tunkari matsalolin Najeriya idan an ba ta ragama. Kana gwamnatin gwamnan jihar Zamfara Bello Mutawalle ya ce taɓarɓarewar al'adu biyayya ga shugabanni yana cikin dalilan da ya sa rashin tsaro yake ci yake cinyewa arewacin Najeriya. Kamar kowace ranar Litinin yau ma muna tafi da shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda Babangida Jibrin zai gabatar. Za a kuma ji kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta hanyar email, to amma sai a gyara zama domin shan kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban hukumar makamashin nukiliya na Majalisar Dinkin Duniya da ake kira IAEA a takaice ya ce hukumar ta tura wata tawaga da ke kan hanyar zuwa cibiyar lantarkin nukiliya da ke Zaporizhia a Ukraine wanda ke kusa da fagen dagar da Rasha ke kaddamar da hare-hare a Ukraine. Director General ɗan hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa Rafael Mariano Grossi ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa shi ke jagorantar tawagar da za ta je cibiyar lantarkin a cikin wannan makon. Grossi ya ce dole ne mu kare cibiyar nukiliya ta Ukraine wadda ita ce mafi girma a nahiyar Turai. Hukumar ta IAEA ta ce ziyarar za ta mayar da hankali ne akan duba abubuwan da suka lalace a cibiyar da tantance lafiyar na'urori da kuma tsaron wurin tare da yin nazarin yanayin ma'aikatan cibiyar da yin wasu ayyukan gaggawa na tabbatar da kiyaye lafiyar jama'a. Hukumar kula da sararin samaniya ta Amurka ta NASA ta ce ta shirya tura wani jirgin saman zuwa sararin samaniya mafi karfi da aka taba gani tare da wani sabon kumbo a yau Litinin don wani gwaji da za ta yi amfani da shi don sake tura mutane duniyar wata. An tsara jirgin da ake kira SLS a takaice zai tuka kumbon Orion ba tare da mutum a cikinsa ba. Ana kuma sa ran Orion zai zagaye duniyar wata ya komo doron ƙasa cikin sati 6. Idan ya yi nasara, hukumar NASA na shirin tura 'yan sama jannati duniyar wata a shekarar 2024. Hukumar NASA ta ce akwai yiwuwar kashi 80 cikin 100 na samun yanayi mai kyau don kaddamar da tashin jirgin a yau Litinin. Idan kuma yanayin ya kawo tsaiko, to za a kwatanta kokarin harba shi ranar Juma'a mai zuwa. Mace-macen da aka samu sanadiyar ambaliyar ruwa a Pakistan ya haura 1,000 tun daga tsakiyar watan Yuni a cewar jami'ai a jiya Lahadi, yayin da ministan yanayi na kasar ya kira mummunan lamarin babban bala'in yanayi. Ambaliyar ruwa sakamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka yi ta kau da ƙauyuka tare da lalata amfanin gona, yayin da sojoji da masu aikin ceto suka kwashe mazauna yankunan ambaliyar da suka makale zuwa sansanonin agaji tare da samar da abinci ga dubban 'yan Pakistan da suka rasa matsugunansu. Hukumar sa ido kan bala'i ta Pakistan ta ba da rahoton cewa adadin waɗanda suka mutu tun daga lokacin da aka fara ruwan sama da wuri a wannan shekarar, wato a tsakiyar watan Yuni, ya kai mutane 1,061, bayan da aka samu rahoton sabbin mace-mace a larduna daban-daban. Sherry Raymond, 'yar majalisar dattawa ce a Pakistan kuma babbar jami'ar kula da yanayi a kasar, ta faɗa a wani bidiyo da aka wallafa a shafin Twitter cewa Pakistan na fuskantar mummunan bala'in yanayi, ɗaya daga cikin mafi tsanani da aka taɓa gani cikin shekara goma. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan, Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Tazu-tazun nan, wata babbar kotun tarayya Abuja ta yanke hukunci akan shari'ar neman mika tsohon kwamandan rundunar aiki da cikawa ta IRT DCP Abba Kyari ga Amurka don fuskantar shari'a bisa zarge alakarsa da kasangumi ɗan damfaran nan Raymond Abbas da aka fi sani da Hush Puppy. Wakilinmu Hassan Maina Kaina ya halarci zaman kotun ga kuma rahoton da aiko mana daga Abuja.
Jim kaɗan bayan yanke wannan hukunci, naji ta bakin ɗaya daga cikin gungun lauyoyin Abba Kyari, barista Nuhu Dantani Hamza.
Wato, yau kotu a ƙarƙashin jagorancin Inyang Ede Eko na Court 5 a nan Federal High Court ya yi watsi da ƙara da gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin Amerika suka mika takardun mika Abba Kyari zuwa Amerika. Kotu ta yi watsi da ƙara akan cewa application ɗin da ita gwamnatin tarayya ta kawo ba su da hujja kwakwara da za a iya mika Abba Kyari zuwa Amerika. Na biyu, ba wani hujja kwakwara da ya haɗa Abba Kyari da wadda ake tuhuma a Amerika, that is Hush Puppy.
Duba da yadda alƙalin ya dauki lokaci yana ta zabga turanci yayin yanke wannan hukunci, na nemi ƙarin bayani dalla-dalla daga masanin shari'a da ke zama ɗan kallo yayin yanke hukuncin, wato barista Yakubu Salibawa.
Dalilan da ya bada, na ɗaya ya kori ƙarar, ya ce ba su miƙa mai hujjoji da ya zamanto ya gamsu a cewa roƙon da suke na a ta tsakaya Abba Kyari zuwa Amurka ya yi daidai bisa ga doka ba. Dalilin da ya sa ya ƙi roƙon, ya ce akwai ka'idoji da ya kamata, dole abin da suke tuhumarsa da cewa yana da alaƙa da mai laifin wanda shi kanshi ake kira Hush Puppy, shi ne ya furta cewa ya yi hulɗa da shi. Ya ce hujjojin da suka miƙa masa ba su nuna sun danganta Abba Kyari yana da alaƙa da Hush Puppy ba, ba wani abu da ya danganta shi da wani. Na biyu kuma, ya ce abin da ya kamata a duba shine dole a ce sun mika mashi kwakwaran dalilai da suke so a taksake sa. Yace wannan na daya, kuma na uku yace ya saba madoka. Wato, wannan doka ce ta bada hurumin cewa idan an duba mishara ya gamsu a taksake Abba Kyari zuwa Amurka. Yace sun taba ma sashe na uku, daya zuwa bakwai cikin baka, da kuma sashe na shida na wannan doka. Kana ya kara da sharhin cewa akwai dokar da Nanje da Amerika da Ingila suka shiga, wanda Nigeria wannan ya zama mana wajibi mu wannan dokai. Wato, doka ce aka yi a 1967, ce notice ne na cewa idan ana yin extradition, wato za a tsake wani, dole zamanto a sharɗa da ya kamata a cika. Yace duk wannan ya saba mu, don haka yayi watsi da wannan roko babban attorney general na tarayya, wato attorney general ya nema da kuma gwamnatin Amurka. Kana ya kara da cewa ai su kansu FBI sun taba jinjina ma Abba Kyari. Akwai letter na yabo da suka yi masa recommendation, wanda akwai ɗaya daga cikin sojojinsu da aka taba kidnapping, wato shi ya taka babbar rawa an iya samun ƴancinsa. Don haka yace bisa ga wannan, su kansu FBI na Amurika wanda suke binciken dukkan laifofi ba Amerika ba, ko ina ne a duniya, sun bashi ma takardar yabo. Don haka yace ba su iya danganta laifi da yake da shi aka ga Hush Puppy ya aikata ba a ci Abba Kyari. Don haka
a gefe daya, gungun lauyoyin bangaren masu gabatar da kara sun kisa ce uffan akan wannan hukunci. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Ta gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoton. Shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
A yau Litinin, ma'aikatar tsaron ƙasar Netherlands ta faɗi cewa ɗaya daga cikin sojojinta ya mutu bayan da aka harbe shi a birnin Indianapolis da ke nan Amurka. Ma'aikatar tsaron ba ta bayyana sunan sojan ba, amma ta ce mambar rundunar Commando Corps ne da ke samun wani horo a jihar Indiana. An kuma harba wasu sojojin ƙasar ta Netherlands biyu duk a lokaci guda da safiyar ranar Asabar a gaban hotel ɗinsu. Kuma ma'aikatar tsaron ta ce suna cikin hayyacinsu bayan harban, kuma sun iya yin magana. 'yan sandan Indianapolis sun ce sun yi imanin harbin ya faru ne bayan wata sa'insa da sojojin uku suka yi da wani mutum ko kuma wasu mutane. Har yanzu dai ba a kama wani ba dangane da harbin. An mayar da wani dan jarida ba Amurka dan asalin India kuma mai hada fina-finan tarihi zuwa Amurka bayan ya sauka a tashar jiragen saman New Delhi a makon da ya gabata a cewar 'yan uwansa. Angad Singh, wanda ke hadawa kafar yada labaran Vice News shirye-shiryen bidiyon tarihi, ya isa kasar ne don ziyartar 'yan uwansa ciki har da mahaifiyarsa da kakanninsa a jihar Punjab da ke arewacin India. A lokacin ne jami'an shige da fice na kasar suka hana shi shiga filin jirgin sama, abinda mahaifiyarsa ta fadawa muryar Amurka kenan. Angad ya isa filin jirgin sama Indira Gandhi daga Amurka da karfe 8:30 na daren Laraba. Ya kuma sanar da mahaifiyarsa Gurmeet Kaur da ke Punjab ta sakon karta kwana. Mun yi dakon isowarsa Punjab don mu tarbe shi. Minti 15 da aika sakon farko, ɗana ya sake aiko mana da wani sakon yana mai cewa jami'an shige da fice sun kwace fasfo ɗinsa. Bayan sa'o'i uku aka ta sake yarshi zuwa New York aka maido shi na Amurka.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayin rahotanninmu. Yayin da ake ci gaba da gudanar da harkokin siyasa na zaben Najeriya na shekarar 2023, shugaban jam'iyyar NNPP Dr. Rabiu Musa Kwankwaso ya bayyana irin matakan da gwamnatinsa za ta ɗauka don magance matsalolin Najeriya musamman idan aka ba ta ragama. Kwankwaso ya yi waɗannan kalaman ne a hirarsa da shugaban sashen Hausa Ali Mustapha Sokoto.
To wannan in Allah ya yarda abubuwa ne wanda za a yi su da yawa. Na farko dai za mu yi haɗa harkar ilimi. Na biyunsu za mu inganta harkar yadda matasa za su samu aikin yi. Kamar inda muka yi a Kano harkar ilimi, harkar sana'o'i ta yara da kuma yin abubuwa wanda za su kawo kwanciyar hankali da samun aikin yi musamman. Irin wannan infrastructure, hanyoyi da asibitoci da sauran abubuwa waɗanda yin aishu kansu yin su zai sa a sami matasa su samu aikin yi da mutane masu sana'o'i daban-daban.
Lokacin da yake ministan tsaro abubuwa su yi ɓaci kamar yadda suka ɓaci ba yanzu, me kake ji ya sa Najeriya a halin da take ciki yanzu? Abubuwa suka lalace, harkar tsaro kamar yadda kace tafiya daga nan zuwa can tana waya.
Yawa, shi ne nake gaya maka. Ai, na farko kuskure da za ka yi kai shugaba shi ne idan baka sami siyasa yadda ya kamata ba. In ka samu matsala ta harkar siyasa ka yi abin da bai dace ka yi ba, to nan ma zai fara kawo fandisho na samun matsala na siyasa, abin na tsaro. Kuma idan abubuwan da ya kamata ka yi waɗanda suka haɗa da wato haɗa kan al'umma ba a same shi ba, shi ma zai iya kawo abubuwa na tsaro. Amma dai babban abu dai shi ne banda wannan aikace-aikace da za a zo kowa ya sami wani matsayi wanda zai ga cewar ana yi da shi. Akwai magana kuma na mutane waɗanda suke a halin yanzu musamman matasanmu wanda suka ɗauki makamai suka shiga dazuzzuka suke yin abubuwa waɗanda suke bai dace ba. Dukkanin wannan abubuwa ne wanda za a duba a tabbatar da cewar abubuwan da suke nema ko suke faɗa wanda ya kamata gwamnati ta yi za ta yi. Mutum ya zo ya ce ba shi da gurin kiwo, ko mutum ya zo ya ce wajen nomansa ga irin matsalar da take ciki, ko mutum ya ce ga matsala, duk irin wannan abubuwa gwamnatinmu za ta duba. Amma babban abu dai shi ne yayin da aka gama wa'annan mutanen da suke ganin cewar dole dai sai sun kawo rudani a cikin harkar rayuwa.
An daɗe ana son a zargi Fulani da wannan abu, kana jin Fulani ne ko kuma yanzu abin ya zama gama gari?
To mu a tsarinmu na jam'iyyar NNPP ba ma faɗan wani yare ko ƙabila ko wani addini ko wani abu. Wanda muke magana shi ne mutane masu laifi. Kowa yake da laifi, kuma masu laifin nan suna nan a kowace ƙabila, kuma suna nan a kowane addini.
Wasu na cewa talauci yake ingizin mutane, rashin aikin da kake magana shi yasa suke yi wannan?
Wannan yana ɗaya daga ciki wanda dole sai an duba. Halin da muke ciki a halin da Najeriya take tafiya babu aikin yi, makarantu yanzu gashi wata da wata ne an rufe na ASU.
Amma ya zancen rashin hukuma ba ta hukuntar da mutane ko da an kama su kana ganin shi ma wannan yana ci.
Dukkanin shugabanni wanda suke tafiyar da abubuwa, gwamnati mai muhimmanci ba za ta sa ido mutum ya yi laifi ya kasance ba a hukunta shi ba. Haka kuma idan kai wani abu na daidai dole a yaba maka, kuma a ɗauki mataki na a tabbatar maka da duniya gabaki ɗaya cewa kai abin da yake daidai. Rashin hukunci babban matsala ne a rayuwar al'umma, ba ma a ƙasa ba, har ma ko a gidanka ne.
Dr. Rabi'u Musa Kwanku Sauke nan a hirarsa da Ali Mustapha Sokoto. Gwamnan jihar Zamfara Dr. Bello Muhammad Mutawalle ya bayyana cewa rashin biyayya ga shugabanni na cikin dalilan da ke janyo matsalar tsaro a arewacin Najeriya. Gwamnan ya yi jawabin ne yayin zantawansa da Hamza Adam, wakilin sashen Hausa a birnin Kumasi, a lokacin da gwamnan yake ziyara a birnin Kumasi domin halartar taron ranar Hausa a duniya.
Domin abubuwan da ke faruwa a Najeriya abu ne wanda dole sai mun taya tsaye matsayin mu na shugabanni, duk da gaskiyar magana ba lallai ainihin shugabannin ba ne. Domin za ka ga mutum ya tashi ya mai shugaba baka addu'a, wanda baka addu'a nan da za ka wa shugaba sai ta tafi, kai za ka wahala ko na ƙasa za su wahala. Abin da ake so shi shugaba kuma shi ka mai fata alheri kuma ka yi masa addu'a mai kyau domin shi ma ya yi, in ma ya kauce ka yi mai addu'a Allah ya dawo da shi bisa hanya domin mutane su samu sauki. Amma Najeriya ba haka nan bane, wanda ya kamata muna cikin hadari gaskiyar magana ya kamata mu ga makamai. Yanzu misali matsalolin da ake samu na rashin tsaro a Najeriya, za ka ga cewa mutanen cikin gari sun tsundum cikin wannan. Akwai abin da muke cewa masu ba da sirri ga 'yan ta'adda, wato 'yan fomas kenan. Wanda haka 'yan fomas din nan yanzu su ne babban matsala a Najeriya. Kana zaune baka sani ba wanda kake tare da shi, kana ci abinci tare da shi zahiru, kana hira da shi, kana faɗa mai sirrinka, kaga shi ne zai ba da sirrin cewa ga haka dawo ko ga abin da an gare ka kawai sai a zo cikin gidanka a ɗauke ka. Kaga abu yana ta ƙara yin tsamari. Ya kamata mutanen Najeriya har da mu samu jitsuwa Allah ko mu ɗauko cewa yadda muka ɗauko ta farki yadda muka gani tun da kakanninmu da kuma addininmu, ya kamata mu yi shi mu bi wannan. Domin shi lamari na rayuwar nan babu wanda ya isa arzuta ka sai Allah, ba wanda ya isa tarurta ka sai Allah. Don haka idan kana da imani da wannan to za ka ga cewa ka kwanta zuciyarka za ta kwanta lafiya, za ka tashi lafiya. Domin in ka yarda da Allah kaɗai ke iya baka arziki, Allah kaɗai ke iya baka mulki, to ka huta ma rayuwa.
Shekarun ka uku kenan da kake ja akalar tafiyan al'umma na jihar Zamfara na tarayyar Najeriya, ka dauki matakai da dama domin tabbatar da cewa an shawo kan matsala na tsaro da ake ci gaba da fuskanta a wannan yanayi na kullun kwanan duniya. Na daga ciki ka sanya hannu akan takarda wadda zai baiwa al'umma na jihar Zamfara mallakan bindiga, wato za a ba su lansisi kenan domin su kare kansu gabarin masu hare-hare wa hasatan barayin daji da dai sauransu. Shin kana ganin wannan mataki ya iya taimaka domin ganin an kawo karshen wannan matsala wadda yake ci gaba da dushe farin jinin tarayyar Najeriya ta huskana duniya?
Kwarai, domin kamar da ka faɗa babu hanyar da bamu ba domin a samu tsaro, ba abin da bane ba, kuma Allah ne shaida duk wata hanya wadda zan bi domin a samu maslaha akan matsalar tsaro na bita. Amma har yanzu dai Allah bai kawo karshen wannan matsalar ba. Sannan kuma ina mamaki wa tara mutane sai in mun ɗauki mataki sai a ga ana sukan matakin da muke ɗauka. To ni gaskiya magana abin nan ɗauka, duk wanda ke sukan matakan da muke ɗauka na kawo tsaro, to su ma suna da hannu cikin harkar rashin tsaro a Najeriya, ba wai a Zamfara ne ba. Domin ni duk wani mataki da za mu ɗauka ne zai samu sauki sai ka ji wasu sun soke shi. So kamar yadda na faɗa, mutane da yawa suna cikin wata hidimar ta rashin tsaro. Misali, lokacin da muka ɗauki mataki na yin sulhu an soki sulhu. Lokacin da muka ɗauki mataki muka katse waton wayar sadarwa ita ma an soke shi. Lokacin da muka ɗauki mataki na kawo bindigogi a ba mutane shi ma an soke shi. To sai ka ga cewa shin to me ake so mu yi? A matsayina na shugaba shi kenan sai in rabta hannuwa na ana kashe mutane na ana ɗauke su in ƙyale ba ni iya ta baka komi? Ni ba zan yi haka ba kusan wannan matsalar insha Allah.
A gaida Hamza Adam da wannan rahoto. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, kan ji marar ilimi abun rainawa.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a wani sabon ilimi garkuwar dan Adam. A cikin shirin namu na yau za ku ji hirar da muka yi da ministan ilimin tarihin Najeriya Malam Adamu Adamu dangane da yajin aikin da kungiyar malaman jami'o'in Najeriya ke yi Haka kuma za ku je martanin da kungiyar malaman jami'o'in tarayyar Najeriya wato ASU ta maida wa ministan ilimin Najeriya dangane da buƙatar komawa bakin aiki ba tare da an biya su kudaden albashinsu na baya da gwamnatin ta rike ba. Naku Baban Ejibrin ke fatan a yi sauraro lafiya.
Kangi marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen mushinku.
Mana Adamu Adamu, ko za ka ba mu ƙarin haske dangane da halin da ake ciki yanzu tsakanin gwamnati da kungiyar ASU?
Gaskiya bari in gaya maka, ba ASU bane kawai, su kungiyoyin nan guda shida ne. Akwai ASU wato ASUN Polytechnics, akwai KOASU tunda na Colleges of Education, akwai SANU da NASU kuma a university tare da ASU, dan akwai NAT Association of National Academic Technologies, tukun sai akwai ASU. Daman duk lokacin da muke magana nan tare da su, duk ake wannan tattaunawa, su ASU su suka fara janyewa daga abinan, saboda muna ta roƙonsu muna ta roƙonsu, suka janye kwanakin baya. To yanzu ma sai suka dawo suka ce suka fara cewa su ma za su sake koma abinan yajin aiki. Muka ɗau roƙe su su ga hakura, kaga to su an fitta su wasu. Sai KOASU su na College of Education su kan daman suna cikin yajin aiki. Muka zauna da su muka nuna musu ga abin da gwamnati za ta yi, ga su kuma abin da suke tambaya, ga kuma gaskiyar abin da suka yarda suka ce za su janye. Sun ma rubuta mu wasiƙa a kan sun janye. Sai shekaran jiya da shekaran jiya wancan mutum da SANU da NASU su ne ma'aikatan university wadda ba malamai ba, kuma duk su biyu sun yarda a kan za su janye, amma sun ce janyewa dole sai sun je wajen abin da mambobinsu sun gaya musu an yi abin. Saboda haka yanzu su nake jira. Sai NAT kuma jiya da daddare har dare muna nufin kuma sun yi da su janye, amma dai tunda ba wai a wajen mutum za su janye ba dole sai sun je sun abinan da su sun samu mafasu. Saboda haka ni dai don yana a kan sati mai zuwa wannan yajin aikin zai kare, sai dai ASU su sun bada waɗansu abin conditions a kan suna so sai an biya su salary ɗinsu na lokacin da ba su aiki ba. Gwamnati kuma ta ce ba za ta bayar ba, so a yadda ake kenan. Amma dai ko yau za su yi mitin da su negotiation committee, ina riga na ƙara mitin da su.
Yanzu wannan ASU da ke cewa sai an ba su albashi na watanni biyar, me yasa gwamnati in dai har ta musu duk ƙari-ƙarin da ya gamsar da su ba za ta dire wannan nauyin ba domin laluran da ta ƙare?
Saboda gaskiya to ita gwamnati tana so ta rike abubuwa cikin doka. Akwai doka da take don ba aiki ba babu biya. Saboda haka idan gwamnati ce za ta kira wannan dokar za ta yi amfani da ita. Dama idan suka yaji aka biya su, wato wani kirki ne gwamnati ta yi, in tana so za ta iya cewa a tafiyar da ta da wadata. Yanzu kuma abin da gwamnati ta faɗa ke da bai aiki ba za a biya shi ba.
To tunda kuna da bayani cewa za su sake zama, akwai wani abu da za ku yi domin kuɗin ƙara sa baki su yi ta magana albashin nan su karɓi sauran abubuwan da?
A ai abin da ni nayi kenan, abin da kuma su wannan wanda suke rakunan negotiation da su suka yi kenan. Ai yar rakunan negotiation din tim ɗina ne, su ne za su yi mutum. Wato kamar ni ne nake mutum da su, kuma na gaya musu akan albashi ba za a biya ba, na kuma gaya musu akan wannan wannan abu da suke neman ƙara albashi shi ma dai ba zai an riga an ƙara albashin nan gaba ɗaya a kuro gaba da malamai 23 da 5 cikin 100 kuma za a ƙarawa.
So wannan 23 cikin 100 da kuka ƙara musu, kuna ganin shi kenan makura babu wani abu, kuma sun yarda cewa babu wata mafita sai a tsaya haka domin matsalolin kuɗaɗe da watakila kuka bayyana musu?
Ita sun sauran sun yarda, amma ita ASU ta ce at least a kai shi ya zama 50 domin 23 wani kuma ta ce babu bi ne kawai rage. ASU ta yarda akan 23.5 ɗinnan cikin 100 ta kuma yarda akan wannan da albashin kan ba zai samu ba. Musu kai haka shike nan, ina ga watakila a samu maslaha. Hukuma minti uku ma ya wuce da Allah, minti biyu ka ce.
To a ƙarshe kana ganin wannan ƙarin na kashi 23 cikin 100 ya bambanta daga abubuwan da aka yi musu a baya wanda ba su yarda ba?
Kamar yaya?
Kamar an samu ci gaba daga inda aka yi a baya, kamar watanni 5 or 6 da suka gabata?
To a dama su wannan ƙarin albashi baya cikin abubuwan da suka nema a wannan zaman da muke. Mu ne nan muka nemi a yi musu haka ɗin. To gwamnati kuma ba za ta iya abinda muka nema ɗin ya fi haka, amma gwamnati ce ba za ta iya ba, ku za ta iya shi ne wannan 23.5 cikin 100.
To dangane da waɗannan kalamai na ministan ilimin tarayyar Najeriya, na ji ta bakin Dr. Bashir Yankuzo, babban limamin masallacin Juma'a na Jami'ar Kimiyya da Fasaha da ke garin Minna, kuma malami a sashen koyar da darasin lissafi, game da yadda malaman jami'o'in ke kallon wannan mataki na gwamnatin.
Wato idan aka kalli wannan matsala ta sa-in-sa tsakanin kungiyar malaman jami'o'i wato ASU da kuma gwamnatin tarayya, za a iya cewa wannan na nuna cewa kwarai harkan ilimi a Najeriya na fuskantar matsaloli daban-daban, kuma waɗanda suke cutuwa a wannan wato ainihin sa-in-sa su ne ɗalibai da iyayensu da kuma kasar baki dayanta. Idan mutum ya lura da kyau zai ga a yanzu haka a jami'o'in da suke wannan kasa ta Najeriya da wuya ka ga ɗaliban kasashen waje da dama suna zuwa karatu a jami'o'in nan sabanin abin da yake a baya. Me yake kawo haka? Tsarin kalanda na karantarwa wanda in ɗalibi ya fara karatu ana tsammanin nan da shekara kaza ya gama. To wannan kalanda din tana samun matsaloli da dama mutum zai ɗalibi zai fara karatun da zai gama shekara uku ƙarshen sa sai kai shekara huɗu ko ma fi bai kammala ba. Yanzu haka da zaka je jami'o'in mu ka duba ɗaliban da suke zuwa daga kamar Niger da wato wasu kasashen makwabta za ga ba su zuwa yanzu. Wannan na nuna alama akwai matsala a harkar wato ainihin karantarwa. Kuma abin da ke faruwa musamman bayan wato ainihin jawabin da shi ministan education yayi na ilimi yayi wannan yana nuna cewa akwai wasu abubuwa da dama da gwamnati ba ta yi mutane bayani ba ɗari bisa ɗari su fahimta. Idan ministan ilimi ya ce misali dukkanin abin da ke tsakanin gwamnati da wannan wato ainihin kungiya ta malamai an riga an warware in banda matsalar albashinsu da ya wuce baya na yajin aiki da suka yi to a iya cewa dame-dame aka warware.
To masu aro a nan kiran namu zai ja birki saboda kurin lokaci sai mako na gaba za mu dora da wannan tattaunawa da muka yi da Dr. Bashir Yankuzo malami a jami'ar kimiyya da fasaha da ke garin Minna. A madadin Umar Faruk Musa da ya tattauna da ministan ilimin Najeriya Malam Adamu Adamu da kuma Julie Leather Creation da ta ba da umarni da kuma haɗa sautin naku Babangida Jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon ta lafiya.
To madalla gaishe ka yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana.
Saƙonmu na farko ya fito daga Rilwani Ibrahim daga jihar Adamawa. Yace ina kira ga ƴan uwana talakawa da mu yi taka tsantsan da shugabannin da zamu zaba a zabe mai zuwa. Domin sauya sheƙa da wasu ƴan siyasa suke yi hakan ya nuna cewa ba kishin ƙasa da talakawa ne a gaban su ba. Suna yin haka ne don gashin kansu. Saƙonmu na gaba saƙon haɗin gwiwa ne daga Baffa Haruna Bajoga da Ibrahim Mamman ɗan inna tare da Nazira Abubakar Sabo. Suka ce muna cikin alhini da jimami muna miƙa saƙon ta'aziyya ga ilahirin al'ummar jihar Gombe a bisa ga babban rashi na rasuwar sarkin Funikaye Alhaji Ma'azu Muhammad. Da fatan Allah ya ji ƙanshi, amin. Saƙon Isa Lawal Girgir daga jihar Yobe yace koran kare da rundunar sojin Najeriya ta yi wa sojojin nan biyu da ake zargi da kashe shaggwani ai sami gashuwa. Wannan mataki ya yi daidai amma har yanzu akwai sauran raina a kaba domin muna jira mu ga hukuncin kotu.
Kuma da wannan ne kuma muka kawo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
Shugaban hukumar makamashin nukiliya na Majalisar Dinkin Duniya da ake kira IAEA a takaice ya ce hukumar ta tura wata tawaga da ke kan hanyar zuwa cibiyar lantarkin nukiliya da ke Zaporizhia a Ukraine wadda ke kusa da fagen dagar da Rasha ke kaddamar da hare-hare a Ukraine din. Director General din hukumar makamashin nukiliya ta kasa da kasa Rafael Mariano Grossi ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa shi ke jagorantar tawagar da za ta je cibiyar lantarkin a cikin wannan makon. Hukumar kula da sararin samaniya ta Amurka ta NASA ta ce ta shirya tura wani jirgin saman zuwa sararin samaniya mafi karfi da aka taba gani tare da wani sabon kumbo a yau Litinin don wani gwaji da za ta yi amfani da shi don sake tura mutane duniyar wata. An tsara jirgin da ake kira SLS a takaici zai tuka kumbon Orion ba tare da mutum a cikinsa ba. Ana sa ran Orion zai zagaya duniyar wata ya komo doron ƙasa cikin sati 6. Idan yayi nasara, hukumar NASA na shirin tura 'yan sama jannati duniyar wata a shekarar 2024.
To masu sauraro da wannan ne kuma muka kawo shirinmu na ƙarshe. Sai kuma wato an jima kadan da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato karfe 8:30 agogon GMT da Ghana za ku ji wadake da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Daniel Brand wanda ya hada mana sauti ya kuma gabatar umarni. Baba Yakubu Makeri ne nake sallama da ku daga nan Washington DC. Amma sai a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa. Assalamu alaikum.